الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، منا جدد غوديم وغا الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي ليقام ونن يمتين له لدار اللي تني يومنا قوم شابيو غواتن من واتن كنائكي غواتن شعبان kenan sauran mu dan takaitattun kwanaki zuwa Ramadan insha Allah. Yau muna 12 ga watan Sha'ban, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 1444 a kida ta miladiya. Yau muna 5 ga watan 3 shekara ta 2023. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub. Idan ƴan uwa suna biye, a zama ta ƙarshe da muka yi muna kan gaban da ke bayani akan irin cutar wanda bin son zuciya ke haifar ma dan adam. Mun ji cewa bin son zuciya yana gangarar da mutum zuwa ga bata. Haka nan kuma mun ji cewa son zuciya yana hana mutum ya amfana da Alkur'ani, ya amfana da irin wa'azoza da tunatarwa da Allah subhanahu wataala ya baje su a cikin Alkur'ani mai girma. Mun karanta ayan Al-Qur'ani mai girma akan haka, kuma mun karanta maganar Sayyidina Ali bin Abi Talib, wanda kuma ina fahimtar a waɗannan 'yan tsakankanin kwanaki irin wannan alama na ƙara bayyana ƙarara. Abin da nake nufi shi ne abin da ke da alaƙa da halin siyasa da muke ciki. Son zuciya ta rufe motsinsu ido sun makance duk ayoyin da Alkur'ani mai girma ya zo da shi akan hadarin kafirai, da cewa kafirai ba sa tsare ma musulmi alkawari, ba sa tsare zumunta da ke tsakankaninsu da musulmi, suna fatan duk irin kofan da suka samu su cutar da musulmi. Allah ya gaya mana da harshensu da hannayensu da duk irin daman da suka samu sai sun cutar da musulmi. To idan dai musulmi yana da yadda zai yi ya kauce ma wannan cutarwar na kafirai, ya wajaba yi. To irin wannan bayani muke yi a wannan jiha tamu mai albarka, Allah ya tsare mana wannan jiha tamu, cewa wannan siyasa da muke ciki ba matsala ce yanzu tsakankanin ɗan takara da ɗan takara ba, ba wannan babin bane. Da ɗan takara APC da ɗan takara PDP duk abu ɗaya ne a wurinmu, musulmi ne. Kowa yana da irin nashi alkhairin, yana da irin nashi kuskura, kamar yadda yake kowa a cikinmu ma akan haka yake. Akwai yanda yake da alkhairi, akwai yanda yake da kuskure. Amma matsalar ita ce, me yasa kafiri ya karkata zuwa ga wani? To ya ga ci a wurin, ya ga ci a wurin. Musamman kuma muna da waɗansu darussa da ya kamata mu ɗauka a rayuwar nan. Mun ga irin yadda a zamanin Namadi, lokacin da Jonathan ya zama shi ne shugaban ƙasar Najeriya, idan da an ƙulla gaskiya sai a bar mana zaɓaɓɓen gwamnan da muka zaɓa, shi ne Namadi, sai a ɗauko wani gogaggen ɗan siyasa wanda shi ma mutumin alkhairi ne, kuma yana da manufofin shi na alkhairi irin makarfi. A lokacin yana sanata ne, da sai a ɗauke shi a tura shi sai ya zama mataimakin shugaban ƙasa. So ko mutanen jihar Kaduna sai a basu da abin da suka zaɓa shi ne Namadi. To amma kafiran ƙasar nan suna tafiya fa da lissafi ne, ba wai kawai abu na bijiro musu ne kawai sai idonsu ya rufe ba. Sai suka yi lissafin cewa Kaduna cibiya ce ta Najeriya, duk wani wanda yake jin bunƙasa da isa shi ne a gan shi a Kaduna. To da haka ya za a yi a raba Kaduna da musulmi?
tarihi ya rubuta cewa wani kafiri ya mulki Kaduna cikin ƴan siyasa zababbe, ba maganar da mulkin soja ba, zababbe ɗaya kenan. Abu na biyu kuma akwai ajandu da dama waɗanda suka fitar da shi wanda suke son su cimma ta ƙarƙashin nan, kuma sun ci musu ta babin raba kan musulmi, ta babin kashe musulmi da tada bama-bamai, ta babin ƙarfafan kafirai na tattalin arziki, duk kuma an cimma wannan abubuwan. Daga lokacin da ya koya mutu, daga lokacin aka daina tada bama-bamai a jihar Kaduna, wanda ke alanta maka cewa ko ba shi yayi ba to yana da hannu a ciki, ya san yadda aka yi aka yi. Kuma mutanensa arnan kudanci sun amfana da mulkinsa ta babin tattalin arziki fiye da yadda kake tsammani. Muna zaune da shugaba wata rana wanda daga cikin ƴan uwa gugaggen ma'aikaci ne, yanzu ina tsammanin ya yi ritaya. Ya zo mana da waɗansu bayanai da hujjoji a rubuce a takardu, yadda ka san dai ana bincike na ilimi. Ya ce, kun ga irin ƙalubalen da muke samu a Ministry of Education, ana fitar da kuɗi kaza, ana fitar da trailer na hatsi lokaci bayan lokaci, trailer kaza, kuma duka ana bawa ne ga forum na Sakafo, su ne Southern Kaduna Forum, su ake ba wannan trailolin shinkafa da wannan curin kuɗin da ake tarawa. Lokacin da muka ga wannan, hankalinmu ya tashi. A lokacin nan muka nemi wani daga cikin muƙarraban gwamnati, muka ce ga abin da aka zo mana da shi. Ya ce, malam wallahi idan za mu gaya muku abin da gwamnan da ya biyo bayan ya ko ya gani a kan tebur, wallahi ba za ku iya bacci ba. Haka ya gaya mana, in za mu gaya muku abin da muka gani a kan tebur, saboda ya ko ya tafi ne a kan cewa zai je ya dawo, ba ya tafi daga nan ya bi duniya ba ne, ya je ne ya dawo, kuma sirrin ya bayyana. Ya ce, in muka gaya muku wallahi ba za ku iya bacci ba. Kenan, ashe ma kaɗan muka ji. To wannan babin tattalin arziki ya ƙarfafe su, ba kuma wanda bai san wannan ba. Ya ƙarfafe su, kana ganin shi kamar wani wawa-wawa sakar-sakarai. To abin da ya shafi addini ba wannan. Kowa ya tsaya ne zai ma kukan gidansu, kowane tsuntsu ya kukan gidansu. Yanzu wani aminci kake da shi? Wani aminci kake da shi? Ku zaɓi gwamnan da dipitinsa gogaggen mai ilimi ne, dakta ne, kuma gogagge ne a harkan aikin gwamnati, da shige da fice da faɗi tashi a rayuwa. Yau sai suka je sai suka kashe mana namu gwamnan. Muna da bakin magana, za a ce ai an yi balansin ne kawai, su ma nasu yana kan gwamna ya mutu, mu ma namu yana kan gwamna ya mutu, to me ne damuwa? Duka ƙaddarorin nan guda biyu ne kuke musu a ciki, muna da abin musu a ciki. To kenan, yanzu nasu ya zama shi ne ke da jiha, kuma sai abin da aka gani. Kuma a wancan lokacin ma ana maka maganan fa abin bai zafi irin yanzu ba. Yanzu ko ya bayyana ƙarara cewa addini ya shigo cikin al'amarin siyasar ƙasar nan. Muna magana da wani babba a cikin jam'iyyar PDP. Sannan ina faɗin su ne ƙararren, saboda abin ya riga ya zama lalurar lokacin ne, wajibi a faɗi. Muke gaya masa cewa matsalan nan ta koma ta addini. Ya ce, malam in gaya muku gaskiya tsakanin da Allah, duk mun gane haka, sai dai wanda kuma ya makance. Duk mun gane haka, matsala ce yanzu ta addini, sai dai wanda ya makance. Dazu wani ya kira ni a waya, yana gaya min wallahi tallahi PDP nake yi, amma wallahi tallahi kuma ba zan zaɓi musulmi da kirista ba, ga musulmi da musulmi ba. Ya kawo ɗan irin na shawarar wanda yake da shi, ya saurari irin kutuban da aka gabatar ranar Juma'a. to duk da irin waɗannan abubuwan da ake kawowa amma idan yanzu wani ya rufe kuma abin ban takeicin shine ne yasa idan shi ya rufe kawai shi an riga an gama shirye cewa in aka kai ga kafa gwamnati to kakansu ta yanke saka dan abubuwan su da ya gudu duk zai dawo abubuwan da suka manta duk da su tuna saboda yanzu kila ba su suke mulki ba dama ta yanke musu da haka yanzu duk za a farfado za a farka daga bacci za a koma a jike yanzu ko kila an bushe duk galibi iya matsalan kenan fa sai mutum ya cika wadansu shubuhohi to ai ko da aka ce muslim muslim ai ba qur'ani da hadisi za su je su yi maka ba ko ba ko wannan shubuhan ba ai ba qur'ani da hadisi bane kai Allah sarki sarrai haka yake makantar da mutum yake kurumtar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara da'awa a shekara 13 sa na Makka yana cikin daular musulunci ne koko yana cikin daula karkashin daular kafiran nan karkashin daular kafirai ne Qurayshawan nan mushrikai karkashin daular mushrikai yake amma abinda za a iya gyarawa cikin abubuwa guda 1000 da ya baci sai aka gyara daya ai an rage gobe sai aka ƙara gyara daya an rage jibi aka ƙara gyara daya an rage kafin akai lokacin da aka kafa gwamnatin musulunci gabaki dai an gyara da yawa daga cikin matsalolin yana komawa Madina dama an riga an gama da mafiyawa daga cikin matsalolin ko sai gwamnati kafa to yanzu ba la ilaha illallah zai je tabbatar ba to amma dai yanzu an rage matsala daya an zo muslim muslim in aka dan matsa gaba to muslim muslim ba muslim muslima ba an ƙara rigewa in aka zo gabaki ɗaya nan gaba tafiya ce tafiya sai mu zo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba haka dama ka'idar duniya take ba an taɓa yin komai rana ɗaya ku gaya min abin da aka taɓa yin shi rana ɗaya a ce an zo ya kafa rana ɗaya haka annabi yusuf shi ma ya yi ya zauna a cikin daular kafirai gidan fir'auna yake mafi girman makiyin Allah a ban ƙasa na fito yayi haka yake bin abin a hankali mataki mataki har aka kai ƙololuwan da ƙasan ta dawo hannunsa a lokacin nan ba shi yake da wukan yanka ba haka ka'ida take da haka maganan wai yanzu ba qur'ani zai ce ba idan muka samu cikin hanyoyi 1000 da ake bi a kai ga qur'ani da sunna sai muka sami yanzu hanya daya na rantsa muka da Allah zamu bi ta wannan shubahan ba shubaha bace ku nemo wata akwai wani clip na bidiyo da ake tadawa yan kwanakin nan wai ga malam Nasiru Irfa'i wai ya ce duk malaman da suka ce ai muslim muslim munafiƙai ne to mu dauka wannan kasadin ba ha hada shi akai ba mu dauka cewa ya fadin to dama mu muna yin muslim muslim saboda Irfa'i ne shi ma in ya shiga gaban mu akan harkar muslim muslim shi ma zamu yake shi cikin mu nan waye ke yin addini dan Irfa'i wallahi ba mu yin addini da Irfa'i so da ka ko Irfa'i ya zo ya ce munafiƙai ne ko mai gidan Irfa'i ya ce munafiƙai ne ko Buhari ya ce munafiƙai ne ya bata maka kanshi lokaci shine bai san kiman muslim muslim din ba inda gaske ne hakan ma ya faɗi da ka mu ba muna yi saboda Irfa'i bane ko lokacin da muke ta gwagwarmaya a zabe Irfa'i na rantsa da girman Allah ba shi da badan shi muke yi ba bai ma san muna yi ba saboda kila wanda ba sa kai mishin an yi ba su kai ba amma in aka yi sharri ɗaya kuma za su kai mishi cewa ai an zage ka kowa san irin kudubobin da muka rika yi muna cin gyaran gwamnati ba ma zagi ba ma aibanta kowa amma za mu ci gyara saboda mu ma mun ba da ruwa da tsaki gurin kawo gwamnatin wannan ya sanya za mu zo mu ce ga abin da muke fahimta ga abin da muke fahimta akan horon ma'aikata bai dace ba ga abin da ya kamata a yi akan kaza bai dace ba ga abin da ya kamata a yi a dukkan kaza da bai dace ba to sai a kai mishi wannan amma na alkhairin kuma ba za a kai ba to ya cutar da mu da wani abu da Allah ya sa mun yi saboda shi ne da an kware mu mun gama aikin banza kenan ba mu amfani da kani ba ko ne ragon da ya taba shiga cikin kanin mu da shi ba to amma da muka yi ma Allah ko na dama ba ma yi wallahi to da ko Irfa'i magana ko kar Irfa'i magana wanda ya cutar da mu wata shubahan kuma to ai mace ce deputy governor kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wannan hadisin, kowa ya san wannan hadisin. Ai annabi ya ce duk al'umman da su jibinta kanta mulkin ta ga mata ba za su ci nasara ba. La shakka wannan hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma me fasaran hadisin tukuna? Ya kamata a gano fasaran hadisin. Kowane irin shugabanci ne aka jibinta ma mace ba za a ci nasara ba, koko akwai irin shugabancin da annabi yake nufi? Bari muku wata tambaya don ku bani amsa. Duk wani gida mai girma, komin girman gidan ko gidan sarki ne, ku gaya mun wane ne jagoran gidan in gidan ya ci nasara? Uwar gida, kai ne gida awa nawa kake a gidan? Da tsarin yadda za a daidaita gidan, da tsarin yadda za a yi ma yara, duk uwar gida take yi. To ya aka yi muka sallama ma uwar gida gidanmu, kuma ba a ga tasgaro ba, a ga rashin cin nasara ba? Ashe wannan shugabancin ba kowane shugabanci manzon Allah ke nufi ba? Ko ba ku gane ba? Kai yanzu a matsayinka namiji, in mace matarka ta janye hannunka ta bakka da harkokin gida, sai kai ta complain cewa matan nan ba ta yi abin da Allah ya dora mata na kula da gida ba. To tun farko kenan ya kamata mu gano fassaran menene, wani irin shugabanci annabi ke nufin kar a dora ma mata? Abu na farko kenan. To mu dauka mun yi bincike sai muka gano cewa ana nufin kacce dipiti gwamna ne. Kacce dipiti gwamna a ce shi ne shugabancin da ake nufin. Shi kuma yanzu ga shi an zo an ce deputy governor a Kaduna State misali. To sai mu koma wata ka'ida kuma sananniya ta malamai, irtikabu akhaffu dararaini. In manya-manyan matsaloli guda biyu suka faru a shari'ar musulunci, ka dauki karamar. Kun gane? Ka dauki karamar. Wannan ka'ida ce gurin malamai sananniya. Ga matsaloli guda biyu, sai an yi ɗaya tilas, to sai ka ɗauki mafi sauƙin. Ina misali? Na taɓa buga misali a nan. Ga musulmi an kama su, kafirai sun kama su, ko wani sarkin kafirai ya kama musulmi, yana son zai kashe su. Ya ce maka, amma inda ka zo har fada na ka gaishe ni, ka ce don Allah sarkin arna ka yi haƙuri, ka yafe musu, to zan sake su. Ai akwai ƙasƙantar da kai ga kafirai haka ko? To amma wanne ya fi haɗari, ka ƙi yin wannan ƙasƙancin a kashe musulmi, ko ka daure ka ɗauki ƙasƙancin ka je ka ce sarkin Allah na biyo ka har fadanka, ina gama ka da Allah, ka yi haƙuri ka yafe mu musulmi? Wanne ya fi sauƙi? Ka je fadin nashi ka yi mishi wannan bambancin, ya saki musulmi su zauna lafiya, ya fi alkhairi fiye da ka ce ba zan yi ba a zubar da jinin 'yan uwanka musulmi. Wani sahabi ya yi wannan, sarkin kafirai ya ce ba zan sake ka da 'yan uwanka ba sai in ka yi da za ka zo ka sumbanci kaina. Ƙololuwan girmama ko shi ne ka sumbanci kan mutum. Wannan sahabin ya je kuma ya sumbanci kan shi, ya kuma ƙyale shi da sauran 'yan uwan musulmi. Kaga inda ake samun fiƙihu kenan. So shi ne yanzu da kafiri wanda ba shi da amana, wanda iyastafukum yakunu lakum ada wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsanatahum bisu'i wa wadulu takfurun kayfa wa iyazharu alaykum la yarqubu fikum illan wala zimma, ba za su kiyaye muku illan ba. Me ma'anin illan? Qaraba. Wala zimma, ba za su kare muku wani alƙawari ba. Ko kun yi alƙawari da su kun yi banza sai sun kare wannan alƙawarin, ko kuna da zumunci, kamar yadda ake ganin, kamar yadda muka faɗi a khutba, wayan sai su ce wai ai bayar be biyin da kake ganin shi da addini, wai sai ya zaɓi ɗan uwan shi bayar be ko da kirista ne a kanka. Wannan zaɓen ya nuna mana wannan abin ba haka ba ne. Arnan Yarbawa sun zaɓi arne ne ɗan uwansu, suka ƙyale ɗan uwansu na jini bayar be. Kun fahimta jama'a? So don haka wa'innan kafiran ba su da amana, ba su da alƙawari, ba sa tsare mana zumunci wala kusanci ko alƙawari. To mu ɗauke su mu zaɓe su, ko mu zaɓi musulma mummuna tare da mummuni namiji, shi ya fi sauƙin haɗari? Ko a fahimtan ku ne ya fi sauƙin haɗari, musulmi da musulma, musulmi da anni wanne yafi saukin hadari to umma baku bada amsan nan ba qur'ani ya kawo mana irin wannan misali Allah subhanahu wata'ala ya haramta yin yaki a cikin al-ashhurul hurum watanni masu alfarma haramun ne ka dauki takobi ko makami ka ji ka yaki wani ko yaki na bai dai ko dai dai kun yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki wa'insu sahabbai a ƙarshen watan Shawwal kaga Shawwal ai bashi daga cikin ashhurul hurum ya aike su su je su tara tawagan waɗansu kafirai don su kwato abin da kafirai suke kwacewa a hannun musulmi wannan sahabi da suka tafi a ƙarshen watan Shawwal sai ba su samu daman aiwatar da abin da suke so ba sai da aka shiga ɗaya ga watan Zulqa'ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an riga an shigo ashhurul hurum su kuma sun mamanta da wannan ba su yi ma tunanin wannan ba suka je suka tara wannan kafiran suka kashe su suka kuma kwato dukiya suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah gashi mun aiwatar da aikin da ka bamu annabi ya ce yaushe kuka wannan aikin suka ce jiya manzon Allah hankalinsa ya tashi a cikin ashhurul hurum kuka yaki bayan kun san Allah ya haramta suka ce manzon Allah mun manta ba musa manzon Allah hankalinsa ya tashi yana fadin ya zan yi da Allah me zan gaya ma Allah kun yake a cikin ashhurul hurum kafirai su kuma suka samu wannan dama suka ce to gaye nan da yake tun a zamanin jahiliya ana girmama ashhurul hurum suka ce gaye nan yana cewa wai yana girmama Allah da ɗakin Allah yana girmama watanni masu alfarma amma gashi nan yayi yaki a watan alfarma suka zo suna ma manzon Allah gudu suna gwaba mar magana annabi hankalinsa ya ƙara tashi kawai sai qur'ani ya sauko yas'alunaka an shahril haram qitalin fihi suna tambayanka ina hukuncin yin yaki a cikin ashhurul hurum sai Allah ya ce qul qitalun fihi kabir ka gaya musu yaki a cikin shi babban laifi ne yaki a cikin ashhurul hurum babban laifi ne amma bari ku ji abin da ya fi shi girman laifi qul qitalun fihi kabir sai ya ce wa saddun an sabilillahi hana mutane yin addinin musulunci wa kufrun bihi da kafirce ma Allah wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu da hana mummune su kune a masjidil haram da koran su daga masjidil haram akbaru indallahi yafi girman zunubi fiye da wancan abin da suka yi kaga inda yake muqarana mun ji abin da wancan suka yi laifi ne to mun ji to amma ga laifin da kuka yi laifin shi ya ninka wancan ninki hudu ko biyar ko sama da haka ku ya za ku yi ku kare kanku sai kun gane so da haka wannan ita ce mas'alar da mu zaɓi musulmi musulma da kuma mu zaɓi musulmi kafiri kafirin ma ba kafirin amana ba kafiri na yaƙi wanne ya fi mana sauƙi musulmi da musulma in mun ɗauka ma cewa wannan shugabancin irin wannan ɗin aka hana to wallahi mu yi shi ɗin ya fi mana sauƙi fiye da wancan ga ma wata shubuhan bari in gaya muku shubuhohin ne yanzu nake kashfa shubuhat yanzu muke yi akwai waɗansu masu shubuhan kuma to ai Najeriya ko jihar Kaduna ai ba na musulmi ba ne kaɗai ya za ku matsa ku ce sai lalle musulmi musulmi bismillah ko babu wannan shubuhar akwai wannan shubuhan ai Kaduna sai ba na musulmi kaɗai ba ne kamar yadda yake Najeriya ma gabaki ɗaya ba na musulmi kaɗai ba ne wannan gaskiya ne amsan da za mu baka shi ne kafirai sun kasu kashi biyu akwai kafiran amana akwai kafiran yaƙi ko akwai musalimun akwai muharibun kafiran yaƙi da kafiran amana lokacin da muka zaɓi Obasanjo a 1999 suwa suka fito da Obasanjo daga gidan yari suka bashi tiket ɗin takara musulmi suwa suka zaɓi Obasanjo musulmi a lokacin nan mun yaƙi Obasanjo a matsayin kafirin amana ne ko kafirin yaƙi kafirin amana ne mu muka zabi Obasanjo kuma yana kirista haka ne ko ba haka bane haka ne a plateau wannan gwamnatin da ke ci Samuel Lalon har campaign da addu'o'in mu muka rika yi Allah ya bashi mulki in izalan jos haka suka fito su suke bi suna campaign wannan abin nan din ya hau mulki me yasa muka zabe shi kafirin zaman lafiya ne kuma tun da ya hau din da kafiran suka gane ba ajandan su zai tsare musu ba yanzu ba su kabantar da shi ba sun kabantar da shi sanata ya nima ai bai ci zabe ba saboda ne duk da kasancewar shi kafiri sun gane ba dan ajandan su bane tun da ya hau jos aka zauna lafiya ba a rika yaƙe-yaƙe ana zubar da jinin musulmi ba sai dai wanda ba a rasa ba irin wanda ya fara a Kaduna to da haka ashe mu musulmi muna ma zaben kafirai muna tsaye da su mu zabe su idan ta bayyana cewa kafiran amana ne amma kafirai na yaƙi kai ba ƙauyen ina ne zaka ɗauko makiyinka wanda yake yaƙanka yake kashe ka sai kuma ka bashi mulkinka kai marewayin ina ne ko a yau din nan ko a gobe aka sami ga wani kafiri na zaman lafiya ya tsaya takara da wani kafiri ɗan uwansa mu za mu fito mu ce a zaɓi wancan kafirin al-musalim wanda yake kafirin amana wanda shi kafirin zaman lafiya ne ba kafirin cin amanan ƙasa ba cin amanan al'umma jama'a kila mun fahimci wannan da kyau da damanmu mun san wannan haƙiƙan cewa kafiran nan ba zubi iri ɗaya ba ne daraja-daraja ne kuma duk Qur'ani ya gaya mana su in ka duba sautar Tauba ga bayanansu nan da yawa akwai kafirai na amana akwai kafirai na yaƙi to da a ce kafirin amana aka ɗauko to ba za mu samu damuwa ba ai saboda mun san ba zai ci amanan mu ba shi ma yana son a zauna lafiya to amma wannan duk kafiran da ake ɗaukowa koya kowa ai ya zo a matsayin kafirin zaman lafiya ne saboda shi ƙabilansa a cikin arna minority ne shi ma yana samun matsin lamba daga kafiran wannan yasa duk muka saki jiki da yakowa amma kafin ya gama mulki saboda akwai ajanda a ƙarƙashin ƙasa sai da ya koma kafirin yaƙi kuma ga irin yaƙan musulmin nan da yake yi to da haka mu yanzu a Najeriya ba muna cewa Najeriya ta musulmi ne kadai ba ba muna cewa Najeriya tilas ne musulmi kadai zai mulki ba amma in muna da yadda za mu yi musulmi da musulmi su yi mulki za mu yi in muna da yadda za mu yi musulmi da kafirin amana su yi mulki za mu yi in wancan na farkon bai samu ba in ya zama na babu makawa sai kafirin yaƙi shi zai mulke mu to dama a cikin hanyoyin da musulunci ya sa juyin mulki ma ana iya yin shi a samu mulki mun yi muhabara a nan a wannan lokaci kuma kawai sai dai ka ɗauki haƙuri ka ci gaba da irin ƙoƙari da faɗi tashin da za ka yi ganin ka tallata addininka kuma ka samu sukuni wurin yin addininka kuma ka samu daidaiton rayuwanka kana kuma gefe kana haɗa da addu'a jama'a kila mun fahimci wannan shuban da haka wannan ba shuba ba ce ita ma ba mu ce musulmi ne kaɗai za su ci gaba da mulkan Najeriya ba ba mu ce ba ba mu ce musulmi ne kaɗai lalai za su ci gaba da mulkan jihar Kaduna ba amma ya zama kafirin amana saboda ga misali mun nuna a ƙasa baki ɗaya mun zaɓi shugaban ƙasa a kuma wata jiha daga cikin jihohi mun zaɓi wani kafiri har addu'a mu karɓe mishi Allah ya sa ya ci zaɓi saboda mene babu ajandan kashe musulmi a ciki amma a jihar Kaduna da aka yi ajandan kashe musulmi tashi biyu shari'a rigiman shari'a so biyu ana yi so suke shiryo ta sai su zo su farma al'umman musulmi ba za a yi shari'a ba. Kuma mun ga inda suka rike tsara hanya suna kashe musulmi, mun ga yadda suke hada kai da manyan su su zamani da court tun zamanin baban gida suke kashe mutane. Har a farkon mulkin malam ɗan Rufa'i din nan sun je sun kalubalance sai da ɗan Rufa'i ya mashi wani irin burki ya kuma ce na ja layi baka ƙara shigowa gidan gwamnati. Suka fahimci kuma da gaske yake yi, sannan muka samu sukuni muka samu izza. Da haka da wannan ne muke cewa muslim muslim. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To duk wai abin da yasa na kawo wannan, gashi yanzu muna gani hawa san rai ta sa duk irin waɗannan bayanan da dama duk sun san su, amma ido ya rufe ba a ganewa. Hawa kenan sai ta rufe maka ido, sai ta rufe maka kunne. To Allah ka raba mu da bin san zuciya. Mun kuma ji cewa san zuciya yana ɓata zuciya, yana kuma shiga tsakankaninka da cin nasarar duniya da na lahira. To inda za mu tashin yau, don kar wani ya ce ba a karatu ba, shi ne mala ya ce sababan lizhabil aqli wal ilmi, bin son zuciya sababi ne da ke gusar da hankali, yake gusar da ilimi. Ilimin nan ko na addini ko na rayuwa, akwai fact na abubuwa da yawa rayuwar yau ta koya maka, kamar yanzu irin bayanin da muka yi, wanda suka fi mu shekaru, suka fi mu sanin siyasa, sun fi mu sanin waɗannan abubuwan. Amma san rai ya sa kuma duk sun manta da wannan ilimin. Shi ne ma da yake cewa qala al-mu'tasim yawman li abi ishaq al-muslimi, sarki yana ce ma al-mu'tasim kenan billahi, yana ce ma abi ishaq al-muslimi, yace ya aba ishaq, yace ya kai baban ishaq, idza nasara al-hawa, idan san zuciya yayi nasara akan bawa, zahabar ra'ayu, sai ka ga mutum ya susuce, mai wayo ya zama banza, sai ka ga mai kan gado ya zama shashasha, sai ka ga mai fahimta ya zama sahubu. Kai ta mamakin yadda aka yi wannan ya koma sakare, wani ka gan shi ya iya magana, amma son zuciya na shigowa cikin al'amarin shi sai ka ga bai iya magana ba, sai kai ta ganin aiboba a cikin maganarsa. Mai wayo da hangen nesa, son zuciya na shigowa cikin al'amarinsa, sai ga ya koma wani sahubu, bai iya tantance mai kyau da mara kyau. To shi ne abin da shi al-mu'tasim yake gaya ma Abu Ishaq, cewa idan san rai ya shiga cikin al'amarin mutum, sai ga duk ya lalace, sai ga duk ya koma bankaurarre, ba kan gado, ba tsari. Kai akwai ma wanda ya taɓa fitowa fa ya ce shi in akan haka ne ma sunna sai ya bar sunna. Kuma mutum mai basira fa, misali mutum mai basira, mai wayo, mai hangen nesa, amma yanzu kawai saboda matsalar yanzu ba a zaɓi ɗan takarar shi ba ya ce sai ya bar ma sunna. Ashe wai sunnan yana yi ne saboda a zaɓe shi, a zaɓe ɗan takarar shi ko a zaɓe shi a matsayin takarar siyasa? Sai ka ji mutum ya je gidan rediyo, shi ba shi da wanda zai zaga, sai masana Allah waɗanda suka fi farin jini a wurin Allah. Ko tasha kaje tasha, ba masallaci ba, kaje tasha ka samu ɗan tasha, ka tambaye shi ɗan tasha tsakankaninka da Allah, da ɗan tasha da malami masanin Ƙur'ani da hadisi, wanne Allah ya fi so, a iya fahimtanka, me zai ce maka? Al'umma su suke faɗi malamai magada annabawa, ko ba haka ba ne? Saboda sun san Ƙur'ani, sun san hadisi. To kenan in suka yi bayanin Ƙur'ani da hadisi wanda kai baka gane ba, su ne suke kan kuskure, koko kai ne dai ya kamata ka zarge kanka cewa ban gane ba, tunda kai aka ce to yi bayanin. Kamar yanzu misali ka ɗauko ayoyin bara'a da cike cikin suratul Tauba, misali ka ce me irin wannan tunanin ya fassara su, ta yaya za a iya fassara su? Ko kuma malami a Islamiya kila idan shi ya rufe shi ma, gobe ya zo karatu tafsiri, ɗalibai su karanto mishi malam fassara mana faɗin Allah, iyas afukum yakunu lakum a ada'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa wadulu takfuruna, dan Allah algaba ta malam fassara mana. Ila an gane maganar da kyau? So idan san rai ya zo sai ga mutun ya lalace, ya daidai shi. Wa qala ibn al-qayyim, al-imam ibn al-qayyim yake cewa sami'tu rajulan yaqulu li shaykhina ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yace naji wani mutum yazo yana ga yamma malamin mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mutumin yana ce mu Ibn Taymiyyah idza khana ar-rajulu fi naqli ad-darahim salabahu Allahu ma'rifati an-naqdi aw nasiyahu idan mutum yi ha'inci wurin rabi kudade masu illa daga kudaden da ba su da illa wato mutum ya san wannan kudin jabu ne kamar zinare da azurfa a ce wannan jabu ne ko yana da aibi sai idan shi ya rufe kawai shi dai bukatarsa kamar ka ce yanzu mutum ya samu abin nan kudi irin na ƙarya din nan musamman a yanzu da aka yi sabbin kudi ai an shigo da kudade na ƙarya da yawa to mutum ya san wannan kudin ba na gaskiya bane me aibi ne amma sai ya rufa sai ya koyi aibin ya ki bayyana aibin saboda yana son kawai shi dai bukatarsa ya shigar da wannan kudin to idan mutum yi ha'inci ya ki tantance kudi masu kyau daga marasa kyau salabahu Allahu ma'rifatin naqdi sai Allah ya kwace fahimtar ma yadda ake gudanar da dukiya daga tunaninsa aune sai ko Allah ya mantar da shi wai yana son ya nuna maka ukubar da Allah ke ma mai ha'inci idan mutum ya san wannan kudi ba ne kyau bane amma kawai sai ya shamar abin shi kawai sai ya kashe abin shi ko ya canza to sai Allah ya mishi ukuba yadda ake sarrafa kudin da yadda ake kididdige su ma duk sai Allah ya kwace har lissafin kididdige kudin ma sai Allah ya kwace ya bashi cikin imuwa da wannan mutumin ya gaya ma Ibn Taymiyyah kamar kila dan kasuwa ne wato wannan yana son ya gaya mishi wani irin physical aiki ne da suka fahimta su a kasuwa cewa in mutum yana ha'inci to Allah na kwace ma ilimin da yake da shi na sanin kudi ma to da ya gaya ma Ibn Taymiyyah wannan to shi kuma ka san me manufa baya barin dama ta wuce nan da nan sai Ibn Taymiyyah tun da ya gane an samu matsala a cikin 'yan kasuwa har 'yan kasuwa sun gane to bari yayi wa'azi ga dalibansa da kuma mu na baya sai ya ce faqala shaykhu sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa hakaza man khana Allah ta'ala wa rasuluhu fi masailil ilmi duk wanda ya ha'inci Allah da manzansa a cikin matsalolin ilimi to sai Allah ya jarabce shi da jahilci ko kuma da kin yin aiki da ilimin da ya sani mutum ya san gaskiya sai ya rufe baya ha'inci kenan baya ha'inci Allah da manzo ya san ayan Qur'ani ya san hadisin annabi kuma ya san ma'anan su amma sarrar ya rufe mai zuciya to sai Allah ya jarabce shi ko dai Allah ya mantar da shi ilimin ko kuma Allah ya bashe da ilimin amma kuma ya zama mishi linzami zuwa gidan wuta dan zai zama ilmun bila amali sai a ƙarshe ma ya ce fa man ittaba'a hawahu duk wanda ya bi san zuciyarsa fiha a cikin wannan fa inna Allah azza wa jalla yuslibuhu al-aql wal ilma duk wanda ya bi san zuciyarsa a cikin al'amarin mas'aloli na addini to sai kaga Allah ya kwace mishi ilimi sai ka gan shi da wannan ba shine muka karatun sahih al-bukhari tun daga farko har karshe ba to an sa sarrai Allah ya kwace ilimin ko kuma a bashi da ilimin ga karatu har karatu amma kuma Allah ya haramta mishi dandano da dadin aiki da karatu to muna fatan kada Allah ya jarabce mu da bin son zuciya domin kar mu fada cikin wanda Allah zai kwace ilimin sa da hankalin sa ina ganin annan ne ya kamata mu tsaya ina karfafa ina bada wannan aikin duk inda ka samu dama ka isar da wannan sakon a jara kadunan muslim muslim zai ka ga ji shubuhin da ake kawowa gurgudo mun kawo amsoshi akan su na tabbatar da daga cikin kuma suna da amsoshi na gartattun da suka fi wanda na kawo kima suka fi su karfi so da haka muslim muslim zani da izinin Allah kuma muna da yakinin cewa mu muna ma Allah ne kuma Allah ba zai kunyata mu ba idan kuma Allah ya jarabce mu da ba abin da muke so ba to a wannan lokaci ba mu da zaki kuma sai mu hakuri mu maida al'amarin mu ga Allah shi ma ina ban mu da tawakkalin mu akan Allah shi ma zai tasiri abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wadannan zabubuka dake gaban mu Allah ka yi mana kyakkyawan zabi na alkhairi Allah ka sa a yi su lafiya a gama lafiya Allah ka tabbatar da dagadagan mu akan imani mu rayu akai mu mutu akai a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk